من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد kamar yadda muka saba haduwa dukkan ranar Lahadi a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Wusatu Abuja don karanta littafinmu mai albarka na Shama'ilun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda aka bi sani da Ash-Shama'il al-Muhammadiyya, ta'alif na Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi rahmatullahi alaihi, bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba da karatu kamar kullum. Muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai, ya ba mu ikon fassarawa daidai, ya ba mu ikon aikata daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ƙauna da soyayya da biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon makwabtansa a gidan aljanna gobe kiyama tare da iyayenmu da malamanmu. Dukkan abin da ke cikin takardar nan na umurni ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon koyi da shi. Dukkan abin da ke cikin hani ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon nisantansa gaba daya. Yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 53. Yau nawa ga wata? 22 ga watan Sha'ban hijira shekara ta 1440 insha Allah ta'ala. Lahadi mai zuwa zai zama wace rana kenan? 29. So kaga kenan shi ne daren da za a fara duba jinjirin wata. So dan na sauwake mana aikin duba jinjirin wata din sosai, kamar yadda mai alfarma sarkin musulmi hafizahullahu ta'ala ya yi umarni. To ina ga ranar Lahadi mai zuwa sai a haƙura da darasi, in Allah ya sa an ga jinjirin wata washegari sai a tashi da azumi, kuma washegarin sai zama ranar fara tafsiri a wannan masallaci insha Allah. Lokacin fara tafsiri, duk ran da aka ce an tashi da azumi ranar shi ne na fara tafsiri insha Allah. In dai ran da ka tashi da azumin farko, to insha Allah ta'ala bayan la'asar a ranar za a zo a same mu a nan ko kuma a riga mu zuwa, inda muna cikin rayayyu insha Allah ta'ala za a ci gaba da tafsiri. Lokacin farawa a darasin maza karfe 4:50 zuwa 5:50 insha Allah ta'ala, 4:50 zuwa 5:50, saboda awa da yake sai dan abin da ba a rasa ba. Darasi na mata kuma in an fara na maza din za a yi bayanin lokacin tafsirin mata da kuma sura da za a karanta, saboda tafsirin maza muna gangarawa ne, mun yi Fatiha muna cikin Bakara. Tafsirin mata kuma saboda karancin lokaci akan duba sura ce da ke da munasaba da su, ko guda ɗaya ko biyu sai a yi tafsirin su a shekara guda, so da haka ana tashi ne daga wata sura zuwa wata sura. Allah ta'ala ya mana jagoranci. Yar nasiha da zan yi ta minti ɗaya, a lokacin tare tsammanin ganin watan Ramadana ko kwanakin tare da Ramadan, a mafiya yawa mun fi shagaltuwa da tanadi na abincin da za a ci da abin da za a sha da ƴaƴan marmari. Wannan ba laifi bane mutum ya tanadi abincin da zai ba wa iyalansa, abin da zai sha, da abin da zai buɗe baki, ba laifi bane. Amma kada wannan ya zama shine aulawiya, wato kada ya zama abin da yafi komai muhimmanci, wato kada ya zama priority namu, ko kada ya zama preference. Abin da ke preference a tanadin yin azumi ko fiskantar wata Ramadana shine mutum ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine muhimmin abu, saboda babban dalilin da yasa tuba shine muhimmi, ba dukkan wanda ya azumi Allah yake karba ba, ba dukkan wanda ya azumi yake samun cikakken ladan azumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya karba ya bashi lada ba. Akwai ibadu da sallah da azumi da zakka ko wanda Allah ta'ala baya karban nasu, akwai wanda idan Allah ta'ala ya karba to aikin ba a je musu sai a biya bashin wanda suka zalunta da wannan aikin. Shi yasa mafi girman tanadin tunkaran wata Ramadana shine tuba. Mutum ya zana dauki alƙalami yayi ta irga laifin da ya tsakaninsa da Allah, lokaci kaza yayi kaza, lokaci kaza yayi kaza, lokaci kaza yayi kaza, ya zauna yayi kuka da hawayensa ko da zuciyarsa, ya kaskantar da kai ya tashi cikin dare yana sallah, ya ce Allah ka yafe mini, insha Allahu ba zan ƙara ba, kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. To wannan shine idan Allah ta'ala ya yarda da kai sai ya yafe maka, sai ka shiga watan Ramadana salin alim baka da matsala, ya zama tsakaninka da Allah, duk duniya babu wanda tsakaninsa da Allah bai kuskure ba. Annabawa da manzanni Allah ya kare su ma a bangaren wahayi. Janibi na biyu shine akwai huquq, saboda a musulunci akwai huququl la, akwai kuma huququl makhluqat, wato haƙoƙin halittu. Tsakaninka da iyalinka maybe akwai abin da ka mata na haƙƙinta ne gobe kiyama Allah zai tambaye ka. Tsakaninki da miji maybe akwai haƙƙinsa da kika keta wanda gobe kiyama Allah zai tambaye ki. Akwai haƙƙin ƴaƴanka a kanka, akwai haƙƙinka a kansu, sai ka zauna ka duba waɗannan haƙƙoƙin ƴaƴanka ne baka kiyaye ba. Akwai huquq na jiran, makwabtanka da kake da su akwai haƙƙoƙi, wanda yake makwabci hatta wanda ba musulmi yana da haƙƙi a kanka, shin ka kiyaye haƙƙin? Shin baka zaton cewa kuskure ne a gidanka a dafa wani abu wanda za a sa masa magi ya rika tashi, makwabcinka bai samu ya taba, baka san cewa ka shiga haƙƙinsa ba? Hadisai nufi yin halitta ya yi umarni da koda kofato za a dafa a ƙara ruwa a sanwa makwabci. Akwai huquq na abokanan zamanka a kasuwa, makwabtanka, akwai huquq na abokanan zamanka a ofis, akwai huquq na makwabtanka a gona. Sannan kana tunanin ka manta da cewa kuliyar gidanka na da haƙƙi? Sannan kajin poultry da kake kiwo baka san suna da haƙƙi a kanka ba? Duk waɗannan haƙƙoƙi idan aka tara za su iya sa mutum ko ya yi aiki Allah ta'ala ya ƙi karɓan aikin, ko ya yi aikin a karɓa amma sai aikin ya ƙare a biyan bashi. Ga hadisin Muslim, hadisi 1161, da Annabi tsira da aminci tabbata gare shi yake cewa sahabbai, atadruna manil muflis, shin kun san wane ne matsiyaci? Kun san wane ne matsiyaci? Sahabbai suka ce al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata, suka ce matsiyaci a cikin mu shine wanda bai da dirhami bai da mata, wato bai da dukiya bai da kadarori. Manzo Allah ya ce a'a, innal muflisa min ummati, matsiyaci a cikin al'ummata, mai ya'ati yawmal qiyama, shine wanda zai zo gobe qiyama, bi salatin, yayi sallah, ya iya sallar har yayi sallu kamar aitumuni usalli, har an karbe ta an masa recording lada, wa zakatin, yayi zakka, zakat tayi har Allah ya karba ba da lada, wa hajjin, yayi aikin hajji, hajjin yayi har an karba an ba da lada. Duk duniya ba abun da ke da wahala kaman ka cika sharuɗan karban aikin Allah ya karba. To shi wannan fa yasa a duk yayi an karba. Annabi ya ce wa ya'ati, sai ya zo shi wa kadi daraba hadha, ya daki wani saboda ya fi karfin sa, wa shatama hadha, ya zagi wani, wa qadhafa hadha, yayi wani kazafi, wa akala mala hadha, ya ci dukiyar ware. Annabi ya ce fa yu'ta li hadha min hasanatihi, sai a dauki sallar sa a biya wanda ya zaga bashi, sai a dauki azumin sa a biya wanda ya kazafi bashi, sai a dauki kaza a duba wanda ya ci dukiyar sa a biya shi da zakkar sa. Annabi ya ce sai a waye gari, duk jama'ar da ya zalunta ba su kare ba, amma duk ayyukansa na kwari sun kare shi. Su kuma jama'ar ga su alayi ba su kare ba. Annabi ya ce me ke faruwa a lokacin, fa idza faniyat hasanatuhu qabla an yukfa ma alai, idan duk ayyukansa na alkhairi ya kare gabanin ayi masa hisabi, annabi ya ce sai a rika dauko zunuban waɗanda ya zalunta sai a kara a kansa. Duk ayyukan alkhairi ya kare su kuma sai a fara ɗebo zunubi ana kara masa. Sannan fayutradu finnar, manzo Allah ce sai a kora shi wuta. To duka hatsarin tunkarin Ramadana da haƙoƙin mutane shine mutum zai iya shiga watan yayi aikin ya mai sa a karba ma sai kare a biyan bashi. Tsakaninmu da Allah dole mu tuba, babu wanda ba zai wa Allah laifi ba. Mu duba cikin suratul Nur aya ta 31, Allah ba mutane ya kira ba, ba musulmai ya kira ba, sai ya ce masu imani, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ku tuba zuwa ga Allah ga baki ɗayan ku mu'minai, ana fatan za ku rabauta. Don haka mafi girman tanadin tunkarin watan Ramadana ba shine sayen shinkafa da dankali da siyo kayan shaye-shaye da madara da Lipton da Milo, ba su ne muhimmai ba. Muhimmin abu shine mutum ya duba tsakaninsa da Allah nan bawa. Na biyu kuma ya duba haƙoƙin ƴan uwansa da ke kansa, tun daga iyalansa, ƴaƴansa, makwabtansa, hatta dabbobin da ke gidansa ya zauna ya auna. Ba ka zaton cewa dabba ka ɗaure ta a gida ba abinci ba ka ba ta ba gobe kiyama, Allah zai tambaye ka dabbobi nawa suka musu dan yunwa, nawa suka rame dan yunwa, ai ciki wa ya nawa ba za ka iya ba, sai ka saida ta ga wanda zai iya ciyar da ita ko wanda zai iya yankawa. So duk waɗannan hukuk ne. Mu dage kuma gabanin zuwa watan Ramadana da karatun Qur'ani, yana da muhimmanci ba sai Ramadan ya shigo ba, gabanin Ramadan ya shigo ake karanta Qur'ani ake farawa. Salmatu bin Kuhail rahmatullahi alai yana cewa shaharu sha'ban shaharul qurra, watan sha'ban shine asalin watan qurra, makaranta Qur'ani. Tun daga sha'ban suke fara karatun Qur'ani ba dare ba rana, jikinsu sai ya saba. Idan Ramadan ya shigo sai ga sun dore. Yanzu idan kai ta karatu kana ta tilawa, daga Ramadan zuwa babu wani wara sai ka dore. In ka fara kiyamul layli a yanzu yana zuwa sai kaga baya baka wahala. To ka'ida ita Ramadan ba wai sai ta shigo ake yi ba, a ana taranta ne da ayyuka na ƙarshe. Idan ka tare ta tana shigo sai kaga bata baka wahala, amma in baka shirya ba sai ta shigo. Ran da kai bude baki na farko a wurin haka zaka fadi kai awa 7 kana kaunce, ruwa kaman zai dawo, abinci kaman zai dawo, ba haka ake yi ba? Haka ake yi. So dole mu kiyaye. Amr ibn Qais yana cewa shaharu Rajab huwa shaharu Zira huwa shaharu Zara wa shaharu Sha'ban huwa shaharu Suqi Zara wa shaharu Ramadan huwa shaharu Hasadi Zara. Yace watan Sha'ban shine watan shuka, watan Rajab shine watan shuka, watan Sha'ban watan nomi shayar da shuka wato ban ruwa, watan Ramadan kuma shine watan girbi amfanin gona. To idan kace za ka yi shuka, ka yi irrigation kuma ka girbe duka a Ramadan, ya za a samu matsala. Mu dage da karanta Qur'ani da addu'a, Allahumma ballighna Ramadan, yadda magabatanmu suke mu yi ta roƙon Allah ta'ala ya kai mu zuwa ga watan Ramadan. Muhimman abubuwa ne mu yi jadwali, mu yi time table da iyalanmu. Kai da iyalanka kullun izu nawa za ku yi? Za ku iya izu shi da kullun? In za iya, wanda zai iya ya gwada, wanda ba zai iya ba aiki ya miki ba ko kaza, to izu uku uku za a yi kullun. To sai a yi izu uku, in an ce izu uku kullun a kwana nawa za su ji Qur'ani? A kwana 20 insha Allahu ta'ala sai a yi sauka, sai mu damu da tilawar Qur'ani. Wanda zai iya izu shi da kullun ya yi duk kwana 10 sai mutum ya sauke. Maga irin Usman bin Affan radiyallahu anhu a duk kwana 3 a Ramadan yake saukan Qur'ani. Ban ɗauko muku da zafi ba, sai in ɗauko shi ɗan kaɗan, amma duk kwana uku sai ya yi saukan Qur'ani, ya karanta daga farko har ƙarshe. Mu yi wannan. Mutum ya duba ya yi tsarin a ina zai rika sallan tarawihi ko tahajjud, zai je masallaci ko a gida zai yi? In a gida ne wani lokaci zai yi, in a masallaci ne ina zai je, wani lokaci zai yi? Duk wannan sai an tsara. Idan mutum ya so ya ciyar a Ramadana, suwa da wa yake so ya taimakawa, wane wuri yake so ya bayar, ina yake so ya kai tallafin buɗe baki, waɗanne fakirai da marayu yake so ya ɗauki nauyinsu? Duk wannan sai ka tsara, ka kuma yi tanadi gabanin kwanakin suna shigowa sai ka fara implementing. Amma in ba ka yi ba sai Ramadan ya zo, sai a yi kwana 10-11 ba ka gama tsara jadwalin ba. saboda duk wanda bai da wannan yayi ya kuma kwadaitar da iyalansa a kuma zauna a tunatar da juna akan falalan watan Ramadana. Allah ta'ala ya samu wanye lafiya, Allah ya kai mu watan Ramadana cikin imani. Dukkan damuwar da ke damun kasar mu kowace iri Allah ta'ala ya magance mana a wannan wata mai albarka. Allah ta'ala ya tausaya mana, Allah ta'ala ya sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Yau da ikon Allah za mu tashi akan babi na 36, sabon babi. Ina fatan saboda tsayawa akai da zamu yi zamu kammala babi din duka insha Allah, sai a yi hakuri da dan saurin da zan yi kadan, amma zan yi kokari in tabbatar da dukkan muhimmin abin da ya dace a fada an fade shi insha Allah. Babu ma jaa fi sifati mizahi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Babi da yazo cikin bayanin siffar mizah shine raha ko barkwanci. Menene barkwanci? Na'am, na'am, in an ce barkwanci a magana mai ake nufi, ina Hausawa? Kamar dan zolaya da wasa. To babin da yazo yake bayanin raha da zolaya ko kuma barkwanci na manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi. Duk da daraja da Allah ta'ala ya bawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yana iya yin wasa da rasaha da sahabbansa. Kalmar mizah shine raha, ko a ce al-mizah ko al-muzah. Mimun asa kisira ko kuma asa dhamma, duka dai ne a larabci. Al-mizah ko al-muzah shine dan barkwanci da wasa da abun da ya kama da wannan. Manufarsa shine idkhalus surur ala nufus, shine a rika shigar da dan farin ciki a zukatan mutane. Sannan wa ziyadatul ulfa, da kuma ƙara kauna da soyayya tsakanin mutane. Wal muhabba, da son juna. Duk inda mutum ya waye gari zama mahaifinka ne ko babbanka ne ko kuma oganka ne ko malaminka, sai yake dan maka barkwanci, yana sa dan farin ciki a zuciyarka. Wani lokaci a sakar uku zai jefa ma wata kada jumla ya wuce, sai kai ta jin dadi, malam ya tsoka ne. Idan oganka ne dan maka wasa, sai ka ji dadi cikin sauki. To shine hikimar sa, yana sa kauna da soyayya. Saboda shi kamala ne, wato shigar da dan wannan barkwanci da raha kamala ne. Amma ka'ida ana so a rika yin sa daga lokaci zuwa lokaci, kada ya zama dukkan rayuwar ta kare a raha. Wannan kuma sai sa zuciya ta bushe, babu imani a cikin ta. Saboda kuma kada ya zama duk rayuwa ba a raha, dole zama akwai dan time da ake yin raha, akwai wanda ba a yi. Shi yasa muke ga Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi, yakan yi barkwanci zuwa ga sahabbansa, yakan tsokane su, yakan yi wasa da su, yakan yi iyalansa wa, yakan yi iyali wasa da iyalansa. Duka waɗannan abubuwa yana yi. Amma abu ɗaya da ya tabbata shine idan zai barkwanci baya faɗan magana sai gaskiya. Ba zai taɓa yin zuƙi ta malla dan ya sa ayi dariya ba. In kaga ya faɗi jumla, to haka take. Sai dai dan canja maganar inda zai sa ku dan yi dariya a lokacin da yake faɗa. Misalin raha a cikin magana, malamai suka ce kwatankwacin gishiri ne a miya. Yanzu duk dadin miya idan ba dan saka dan manda a cikinta ba, tana zaki, sai ka ji akwai matsala. Amma aka dan sa mandan dan daidai wa daida, ya take zama, sai ta dauki seti. Amma idan mandan yayi yawa fa, matsala ce. To haka raha yake, idan yayi yawa kuma sai ya zama matsala. Yadda gishiri yawan sa ke zama matsala, to idan raha yayi yawa shi ma matsala ne. Sannan a ka'ida da haka sai a yi shi iya gwargwado, kada a yi yayi yawa, kada a yi shi kuma dan kada. Akwai littafi na al-azkar na Imam an-Nawawi rahmatullahi alai, a juz'i na farko shafi 337, yayi bayani mai tsawo akan siffar da na raha da musulunci ya yadda da shi. Daga ciki yayi bayani cewa akwai wanda aka yadda da shi, akwai wanda ba a yadda da shi ba. Wanda ba a yadda da shi ba, kada mutum yayi raha yayi ƙarya, sai dai dan juya magana din ta gaskiya ne, amma ba kowa yake iya ganewa ba. Na biyu yace wanda aka hana kada ya dawama kullum magana raha ce, sai dai akwai time da za a dan yi ta dan kadan, kuma sai a ci gaba da abin da ya dace. Can wani gaban aka ga mutane sun dan yi kasala, sai a dan jefa raha kadan, sai a ci gaba da yi. Yace idan ta yi yawa tana sa zuciya ta bushe, sai ce wannan raha bata halatta ba. So da haka a ka'ida malaman da suka karantar da mu na san da dama da suke mana barkwanci. Wani ma sunanka duka zai ajiye a gefe, sai sa ma wani suna. Akwai malamin da nayi karatun alfiya a gabansa, Alfiyatu ibn Malik, Allah ta'ala ya ji kansa ya gafarta maza. Yana yawan tsokana na har ina matashi, to sunan da yake gaya mu yana mura har yanzu akwai Amini na koma Chief Medical Director na Federal Teaching Hospital Dr. Abubakar Said har yanzu yake tsokanin da suna in ya ganni ana darasi sai ce mun zo Imam Shafi'i haka yake gaya mini lokacin ina cikin samarta sosai ina da saukin haddace abu ko me na karanta sai na haddace sai abun ya ta bashi mamaki to sai yake sawwara kwatankwacin haddar da nake da ta Imam Shafi'i rahimahullah saboda daga an karanta abu wani lokaci ko ban yi niyan haddace ba ina haddace shi ina secondary akwai malamin da ke mun wannan shi ma ya rasu ya karantar da mu wani abu aka karanta kowa bai gane ba dan tayi sai ya dauki littafin duka sai na haddace shi yadda ake haddan Fatiha to haka nake a makaranta lokaci in na karanta abu ban gane ba sai na haddace sai in kwanta ne bacci shikenan kawai ya yi mun sauki yawa so duk abin da ban gane ba in na zauna a kansa cikin taimakon Allah a minti 30 sai in haddace abin da wani zai wata uku bai ba cikin taimakon Allah alhamdulillahi rabbil alamin to har malam ya rasu na farkon cin mu yake Imam Shafi'i saboda abubuwan da yake zaton ba zai iya haddace su ban na dauka na duba ban ma biya ba sai ya ji na haddace sai ya karba sai ya ce in kawo sai na kawo masa so duka barkwanci ne wannan ka canja sunan wani ka samar wani suna kana encouraging dinsa daliban da muka karantar a gwanda muna musu barkwanci akwai dalibi ya na sa masa Usaimin Abauchi sunansa yanzu ya bata ba ma wanda ya san sunansa sai yan kada so duka menene yanayi ne na barkwanci to sai ga yana kara kauna da soyayya tsakanin masu karantarwa da wanda ake karantar da su mafhum tayyib zaka fiye yan halitta yakan yi barkwanci حدثنا محمود بن خيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن آسم الأهول عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين قال محمود قال أبو أسامة يعني يمازقه وأن حديثي أنكر بوش دقى محمود بن خيلان دقى أبو أسامة دقى شريك دقى آسم دقى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم للي النبي سيراد أمين تستبت أغريش قال لا ياتي مسا يا ذا الأذنين يا كيم أبو تيكن وبيو وأنا حديثي إن تتيني شك محمد ناصر يمولا تكين تحقيق لينا شمائل أشافين دليل أشرين بيريا كهانيو يدي وانك يتبذل إن كنت نفركو مساني أنس بن مالك رضي الله عنه أسد سننس أنس بن مالك بن النذر بن ضمضم بن حراب صحابين نما زوال سلم كما شيمي مسا هدماني واتو بوي بوي شيمي هدماني جدا أما دوك دهك في ينخل تاينا واسادة مي مسا بوي بوي saboda me saboda kamala ce a wayi gari a ce wai driver ka bai taba ga dariyar ka ba mai gadin ka bai taba ga dariyar ka ba akwai matsala wanda lokaci kana cikin dan nishadi sai ka zo ka dan jefa masa magana ka dan masa barkwanci haka ake yi ne yayi naga kana dariya wani ko dai za ka ƙara aure ne haka kaza so sai ka dan bashi dariya haba allajuwa ne mutum to sai ka dan ji wani abu to haka ake amma kada ya zama wai kai kullum magana serious ne kullum babu raha ba murmushi kowace magana da kasan ana wa'azi a magabarta ba haka ake yi ba akwai lokacin da akan dan yi raha annabi yazo ya ga Anas Anas yaro karami ne sai ya ce ya zal udhnayn ya kai mai kunnuwa biyu ma aboki kunnuwa biyu waye kunnuwansa ba guda biyu bane ai da masu kunnuwa biyu to masu kunnuwa biyu su daga hannu daya biyu to amma fi yayin Allah mai kun yace Anas sai yace ya kai mai kunnuwa biyu amma kun gane me yake nufi da cewa ya mai kunnuwa biyu yabo yake zuwa ga Anas radiyallahu anhu yabon shine cewa Anas yana jin magana kuma yana biyayya wato ya kai mai kunnuwa biyu wato kunnuwansa biyu ne a zahiri biyu ne kuma a hakika biyu ne kuma a ma'ana ma biyu ne wato zai ji magana da su kuma zai kiyaye baka jin bahaushe shi ma ya tashi ba sai cewa ni akwai kunnan kashi shin kashi ne a kunnan ai baya jin magana ne sai a ce wa ni akwai taurin kunne ai ba wai kunnan ne zaka taba ka ji yayi tauri ba a'a magana ce ba ta tasiri amma duk mutumin da ake fadan magana ta yi tasiri sai a ce kai wa ni ai akwai kunne da shi wato ana yaba shi ne so da haka a ka'ida malamai suka ce yabo yake zuwa ga Anas ibn Malik radiyallahu anhu cewa ya mai kunne biyu a zahiri mai kunne biyu a hakika yana ji da su kuma yana aiki sannan kuma in an ƙara cewa mai kunne biyu yabo wani janibi ne shine jin mutum sauraron sa yafi yawan magana shi yasa malamai suka ce hikima da yasa Allah ya mana baki ɗaya da kunne biyu kunnan ana so ka ji da yawa amma in ka tashi faɗan magana kai yar kada shi yasa a ka'ida Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi ka cewa duk maganar da yin ta na da muhimmanci sai a yi ta wacce yin ta bai da amfani kar ka kuskura ka yi ta sai ko maganar yace da yin ta da rashin yin ta duk ɗaya ne ba bambanci yace wannan abun da ya dace a sunna shine kada ka yi ta duk maganar da ka yi ta da kada ka yi ba abin da zai canja to kada ka yi ta mafhum tayyib kula ga wannan in an ce mutum yana da kunne biyu yana nufin cewa yana da yawan sauraro iya yawan sauraron magana idan ana gaya masa akwai skills da ake yi na listening in mutum yana yi ya rika sauraron magana in ana ishara ya rika kallon me ake nuni saboda in kana kallo zaka ji abin da aka faɗa da wanda ma ba a faɗe shi ba sannan iya daga cikin fa'idodin sauraro mai kyau ya zama kana da dan alƙalami da kake iya rubuta wani abu muhimmi da zai iya kubuce maka daga cikin fa'idodin da ake fada sannan a yanzu ana maganan sauraro sai a ce da kuma ka ajiye waya wannan fitinar zamani ne in baka ajiye ta ba tana hannunka tana hana sauraro baran ba kowa yake iya yi zama multitasker a lokaci ɗaya ba to kula ga wannan sai a ce to ka saurara to cewa mai kunne biyu yabo ne na cewa yana da yawan sauraron magana ba kuma sauraron kadai ba kuma yana aiki da abin da aka gaya masa don haka a cikin wannan hadisi muna ƙara koyon tawadi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kaga ana raha da kai mai gidanka na raha da kai ko malaminka to babu koko kwanto kana da tabi'u na kwarai in karatu ake kana fahimta in ana karatu kana fahimta duk wanda yake son raha na malamin sa ya masa ko shugaba to a fahimce ka da kokari akan abin da aka baka in kana da kokari shi duk mai karantarwa in na hakika ne yana so ya ga ana fahimta so duk mai fahimta yana ƙara samun kusanci zuwa ga mai karantar da shi idan wani mai gidanka ne in kana da kiyaye abin da aka faɗa duk abin da aka baka umarni ya zama sau ɗaya ne kada a maimaita in ba kai mistake ɗaya kar ka ƙara repeating irin wannan mistake ɗin to in kana kiyaye na zaka ga bai ma san yaushe yake maka raha ba saboda shi raha wani lokaci ba mutum yake tilasta kansa yi ba zuwa take yi kuma abin da ke kawo da shi ne tsabar nutsuwa da abin da mutum yake yi mafhum tayyib yasa na bada misalai na rahan malamanmu akwai da dama da ban ambata ba wannan kawai misalai na bayar amma malamai da dama da nasan sun karantar da ni na san dewa suna da raha da daman su na san suna da raha da anan Najeriya da a Maiduguri da na zauna misali da a Gombe da a Maiduguri da na zauna da a wasu ƙasashe da nake tuka man Saudiya duka waɗannan na zuwa da malamai da suke da raha raha na hakika wanda wani ma duk time da ganka a dan sakan ka dan sai ya jefa maka wasu kalmomi na zauna ina rubuta malaman da nayi karatu gaba gare su ina wallafa sunayen su na samu ina da sama da malamai guda 100 a rayuwata wanda nayi karatu gaba gare su ba wai daga nesa ba gaba da gaba nayi karatu sama da mutum 100 da suka karantar da ni akwai time da muke karatu a Gombe da wasu aminai babu wani majalisin da ake karantar da addini ko zaure da za a ce ba mu taɓa yi karatu a wurin ba duk malamin ya fice akan wani abu to gabansa muke zuwa mu koya Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karanta ko wanda aka karantar da mu wanda suka karantar da mu Allah ta'ala ya gafarta musu haddathana Hannad ibn Sariq qala haddathana Waqi an Shu'ba an Abi Tayyah an Anas ibn Malik qala إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالدنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير وانا حديث إمام البخاري رحمه الله كاشا حديث ندبو ليا دبو شرط لديه دا أشرين دا ترى حديث نمهم أكون مقبع تيمي سنة أحمد ابن أبي أحمد الطبري الشافعي رحمة الله عليه وانا حديث قرأة سندي چرا فائدو دي قرأة ستن أتكنسا ya aba umayr ma fa'ala nughayr wannan iya jumlar san da ya cire fa'idodi dai dai guda 60 haka yasa imam ibn hajar rahmatullahi alayhi a cikin fathul bari juz'i na 10 shafi 882 yayi talkhisin waɗannan fa'idodin hadisi din da Ahmad ibn Abi Ahmad ya kawo. In mutun yana da Fathul Bari ya duba juz'i na 10 shafi 1872 zai ga Ibn Hajar rahimahullah ya ta kawo muhimman fa'idodi a wannan hadisi din. Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi. Wannan hadisi daga Hannad bin Sari, haddathana Waqi daga Waqi bin Hajjaj, an Shu'ba bin Hajjaj, an Abi Tayya, an Anas bin Malik kala. Wannan hadisi shi ma daga Anas ne, yace in kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya kasance, la yukhalituna, yana mana wasa, wato yakan mu'amalance mu ya cudu da mu mutalakawansa almajiransa, hatta ya kula li akhin li saghir, har yakan gaya wani kanina, shine dan uwana karami wani kanina, sai ya ce masa ya Aba Umayr, ya kai Abu Umayr, ma fa'ala Nughayr, me Nughayr ya aikata da shi? Abu Umayr kanin Anas bin Malik ne radiyallahu anhu, Nughayr kuma tsuntsunsa ne da yake kiwo, to yaro ne karami yana kiwon tsuntsu, sai tsuntsun Allah ta'ala ya masa ajali sai ya rasu. To saboda yarinta yayi ta kuka, yayi ta kuka, aka yi tarar rashin sa. Zaka yi mamakin me yasa yake kuka in baka yi kiwon tsuntsu ba in kana yaro, amma in kai ba za ka yi mamaki ba. Na taba kiwon zomo ina yaro karami, na fito wata ran an dace mu asuba, ko sallar asuba za mu je muna kanana, in na zo sai na bude gidan doman na leka. Wani ran nan sai Allah ya kai ajali, ina bude sai na samu dukkanin su sun rasu, zan je sallah da nayi wani abu mahaifi na fito, Allah ya ji kansa me faru. Nace zomo na ne mutu babu, yace haba kowa da sai ka ce wanda mutun ya rasa uwa da uba ta ke. To in mutun yayi kiwon tsuntsu, kiwon baro da dan ake buga kwali a jikin katanga a rika kiwon su, idan yaro yana da wannan karatun sa bai wuce ko nursery ba, ko ada bai wuce dan tsangaye ana daura masa alu'an baki ba, ko bai wuce primary ba, ba zai yi waɗannan su mutu wai bai kuka ba, kai kana yaudaran kanka ne, abinda zai magance abinda gaggashi ne a je kasuwa a sayo wasu, in biyu suka rasu a karo hudu, amma wai a ce yayi hakuri. Shi yaro ko babu kalmar hakuri a dictionary sa, kamar yadda ka san babu kalmar babu a dictionary yaro. Yaro lokaci zaka zauna kai damuwarka shine ka biya kudin makarantar su da kudin haya, kana wulga sai kallo wani babban shafin mu sai ya ce baba dadi ya gina mana wannan, kai damuwarka shine za a koma makaranta ran Monday, kuma kudin makaranta bai hadu ba, kuma gidan haya gashi an sa ka a gaba, sai kalle shi sai ce gida bata lokaci shine ka ce ai ba ni da kudin, shi a kalmar dictionary sa duka babu kalmar babu, shi yaro bai da ita, yana fara sai ka ce to insha Allah za a yi, shi kake so gobe, to Allah ya kai mu gobe insha Allah za, to an zauna lafiya, in kai sa a goben ma ya manta, sai bayan wata uku za ku je sai ce abba ka ce zaka gida mana wannan fa, sai ka sake ce a haka dai ai gari daga tuna mini, to mun koma gida sai dan baka kudin da za a fara ginin, ko kuna zuwa sai ka bashi 2000 sai ka ce to aje wannan asusun gini ne, to sai tafi yana murna, kuma tunaninsa ya gaya mara wannan shafil wannan Abuja da 2000 za a fara ginawa, kuma ya yarda, kuma sai ya zauna lafiya kalar da shi ba matsala. To amma kuskuren babba shine wai yana so ya yaro bayanin babu, me yana shi da ita babu da rosa da ita bai santa ba, ai babu sai lokacin da gida ya mutsa mutun ya girma aka ya mutsa shi tukunna. Allah ya samu wanye lafiya. To shine mutun ya san babu amma yaro bai santa ba. To shine Abu Umayr sai tsuntsun sa ya rasu, tsuntsu ya mutu yayi ta kuka. To shine Annabi ya samu aka rarrashe shi da kyar, to ya zo ci sai ga shi sai ya ce ya kai baban Umayr, ina dan tsuntsun ka yake ne, sai yana masa raha. So kaga idan yaro tsuntsun sa ya mutu sai aka sayo masa wasu, zaka iya tambayan sai ina tsuntsunka ne, a ya mutu je ba an sai maka wani ba, eh to shikenan sai yayi dariya, amma wai a masa bayani duk ayoyi da hadisi ba zai fahimce ka ban tsuntsun ya mutu, abinda zai fahimta shine a kawo wani tsuntsun sai a ce to ga wani nan ka daina kuka, to sai ya daina, lokacin da ya girma ka ja ayar sai ya ce Allahu akbar, amma yanzu duk wani bayani ba zai gane ba. To Abu ya Aba Umayr, Abu Umayr din sunan shi kanin Anas ne, wanda yake bayyana mana ya halatta ai alkunya ga yaro, don shi Abu Umayr din Annabi sallallahu alaihi wasallam sa masa wannan alkunya din ya Aba Umayr ya kai baban Umayr ma fa'ala min khair mai dan tsuntsun kai aikata ne qala Abu Isa yace wa fiqhu hadha alhadith shi Imam Tirmidhi rahmatullahi alaihi yace fiqhun dake cikin wannan hadisi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi tsira da abinci sabbata a gare shi kana yumazi ya kasance yana dan yin raha وفيه انه كان غلاما صغيرا daga cikin rahar yasa ya sanya alkunya wa yaro karami yaro ne fa karami da ko kusa da girma bai ba amma sai aka sa masa alkunya alkunya shine a ce baban wani annabi sai ya ce masa sunan sa Abu Umayr fa qala lahu ya Aba Umayr sai ya ce ya kai baban Umayr kaga yaron da bai wuce shekara 3 ko 4 ba ya zama baban wani to nake bayyana maka dukna daga cikin raha yaro karami ka sa masa wannan zo baban mota yaro na san mota zo baban mota zo kai ka ba so duk wannan raha ne shi yasa yana daga cikin kuskuren iyaye ya zama wai a shaidu uba baya raha da ƴaƴansa wallahi ba daidai bane kaswatul qalb ne bushewan zuciya ce kina uwa baki taba zama kika yi raha da yara ba kullun sai fada zo ke zo zo ki sauna 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 yarinya wai daga kin yi motsi ta san bala'i ne wannan fitina ce wallahi duk yadda aka yi yara ba sa fahimtar iyaye sai da raha yaro ya zo a guje yana tafi wajen ka kana uba sai ka dan daga shi sama ka yi wasa da shi ka sauke ana raha har a aikace ba sai da magana ba yaro ya zo ɗauke shi ka ɗan yi sumbace shi ɗan sai ya ji daɗi duka raha ne wata ran goya shi a baya duka raha ne fiyayyen halitta yakan goya Al-Hasan wal-Husain jikokinsu a baya yana wasa da su yana sujada yana sallah za su hawa kan sai ya dagowa da wuri ya bari su gama wasan sai sun sauka sai ya dago duka wannan raha ne da saukin kansa amma kai yanzu yaro yayi ko yarinya ta yi ko yaro miki wai shi kyau bai da wai shi kaza kaza ina sallah kina kaza kaza aka yi wa manzon Allah bai fada ba ina yaro ya fahimci sallah ai sai ku sa musu kyamar sallah to shi yasa yana daga cikin matsalolinmu na tarbiyya a yanzu bushewan zuciyar iyaye a wasu wuraren yayi yawa har yasa ba su iya zama da ƴaƴansu su yi tabi yarinya tana da matsala ba ta ga wata ba saboda ta san bata mai laifi ba tsawa ake mata bare ni ta yi laifin kuma sai ta samu matsala ta rasa da wa za ta yi sharing wani abin da ya dame ta a rayuwa saboda mai ita uwarta ba ta tadi da ita ba ta raha da ita bare ma a ce yarinya akwai sanadin raha kamar a ce ko wani suna take da shi mai daraja ko sunan mahaifiyarka ko sunan mahaifiyarki ko sunan mahaifinki ko sunan mahaifinka waɗannan sunaye ne masu daraja sai a jara zo zo mamana zo ummina zo yi kaza haka ake yi mun tashi mun samu iyayenmu mai sunan iyaye ma ba sa fada babana zo haka ake fada wane na zo waye a nan wanda ya kai shekara 40 ko 50 ko 60 ya san wai mai sunan babansa babansa ya ce zo ɗan ladi waye taɓa jin wannan babu ko sunan iyaye ne sai sun ɓoye saboda kawaici zo babana zo mamana immediate elder sister ta sha nono ta bani mace ce sunan mahaifiyar mahaifi ne tunda nake ban taɓa jin ya kira sunanta na zahiri a duniya ba ban taɓa jin ya kira ba mama haka yake faɗa a rayuwa gaba ɗaya mama ne ban taɓa jin ya kira ba ko da zai kira suna ba mama ba sai dai ya kira wani abu ma ba wannan sunan ba manzo Allah yakan ɓoye sunan babansa Abdullahi ibn Abbas sai ya ce masa Al-Fadl ibn Abbas saboda bai so ya bayyana sunan Abdullahi sunan babansa ne so shi yasa wai sai muka ɗauka yanzu wai ita tarbiyya da kaushin hali ake kaushin hali baya tarbiyya duk tarbiyyar da aka yi a kaushin hali to tilas ne ba yara suna so ba ne shine kaman ka tilasta mutum ya karbi addinin da bai sabe so ba to ran da ya samu freedom zai yadda addinin ke sa a wurin tarbiya ba a kausasa wa yara za a sa musu son abin da ake musu ne ka zauna da bayanin hankali da aya da hadisai da dabarbaru ka sa ayyanka son sallah son azumi son aikin haji son zumunci son taimakon marayu son kaunar talakawa da waɗannan haka ake sa wa yara in ya so abin kana raye ba ka raye kina raye ba ka raye ba sa yarwa amma in tilastawa ne ran da ya samu freedom magana ta kare in ta samu yanci magana ta kare saboda ma ba a koya musu kaunar abin ba kaushin hali aka koya musu kisa duk wanda take wa ƴaƴa tarbiya da kaushin hali ko uban da yake da kaushin hali to duk ran da ya gusa ko yayin suka samu yanci to rayuwar su abin tausayi take zama. Allah ta'ala ya kare mu daga wannan. Wa fihi a cikin sa annahu lalle shi la ba'sa babu ne fi ayyu tasbiyu tayra liyalabu bihi, babu ne fi abawa yaro tsuntsu dan yayi wasa da shi. Tunda manzo Allah ya ba Abu Umayr tsuntsu, to babu ne fi abawa yaro tsuntsu yayi wasa da shi. Wa inna ma qala lahu an-nabi, har annabi yace masa ya aba umayr, ya kai baban umayr, ma fa'ala nughayr, me ya faru ga tsuntsun ka nughayr ne, li'annahu kana lahu nughayr yal'abu bihi, saboda iya da tsuntsu mai suna nughayr da yake wasa da shi, fa mata, sai tsuntsun ya mutu, fa hazina al-ghulamu alayhi, yaron yayi tsananin bakin ciki, yayi bakin ciki iyaka. Wa ma zahahu an-nabiyyu, sai annabi yake masa raha da wasa, fa kala, sai yace ya aba umayr, ya kai abu umayr, ma fa'ala nughayr, me ya faru da tsuntsun ka nughayr ne. Shi abu umayr din dan uwan Anas ne ta wajen mahaifiyarsa radiyallahu anhum. So da haka yana da muhimmanci mu rika yi wa yara wasa, kuma a rika kokari a zama ana jin su a jiki, koda yaran anguwa ne aka zo cewa dan musu raha, ayi wasa da su iya da kyau. Fiyayyen halitta sun sanya taba tafiya lokaci yara suna wasa, suna wai yaro yake kuka bai samu doki ba, me yake kake nema? Yace doki zan hau ban samu. Manzon Allah ya tsauna ya tsuguna, sai yace zo ka hau bana, sai hau, sai yace yanzu ka samu dokin, yanzu ka samu dokin, shikenan sai ya dariya ya samu. Wannan fa yara kenan akan hanya, ya zauna ya bashi ba, yace kar kai kuka zo ka hau doki, sai ya bashi bayan, sai yace zo ka hau. Duba tawazi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duba kaskantar da kai da iya mu'amalantar mutane, hatta yara ganana. Yaro ya gari yana kuka, amma ya ga garabarin san da ya ga ya dan nitsar da shi, ya daida kukan tukunna sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Haddathana Abbas ibn Muhammad ad-Duri qala haddathana Ali ibn al-Hasan ibn Shaki qala anba'ana Abdullah ibn Mubarak عن أسامة بن زيد عن سعيد بن المقبول عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. وانا حديث الشيخ محمد ناصر رحمة الله عليه أتشين تلخيص ناصر شافية قليدة أشرين دا شدية تبثة دا شيا حديثي نيدي كيدا إنغنشي. Daga Abbas ibn Muhammad haddathana Ali ibn al-Hasan ibn Shaqiq, daga Ali ibn al-Hasan ibn Shaqiq, daga Abdullah ibn Mubarak, daga Usama ibn Zaid, daga Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah, daga Abu Hurairah shine Abraham ibn Sakhr qala, yace qalu ya Rasulullah, sahabbai suka ce ya manzon Allah, innaka lalle kai tuda'ibuna, kana yawan yi mana wasa da raha da mu, kana yawan cracking jokes tare da mu. Qala, sai yace na'am ina yi, inni amma ni la aqulu bana fada illa haqqan, sai dai gaskiya, duk yadda nake raha da ku bana ƙarya, sai dai in ga muku gaskiya. Shi yasa ya halatta a yi raha, amma a wurin raha a tabbatar bai aka fada gaskiya aka fada. Zo mai ciki, ba kana nufin ya dauki ciki kamar mace bane, kana nufin iya da cikin cin abinci, sai ka fada abin da yake da shi na gaskiya. Wani Allah ta'ala masa baiwa da kai kan me, in ba wuce ya ce kai biyu ne, ko kai mai babban kai, ko kuma yana da fahimtar karatu. So wannan kuma sai ka san wanne kake nufi. Manzo Allah ga sahabinsa zuliyadain, iya da dogayen hannaye, sai ya sa masa zuliyadain ma'aboci hannaye guda biyu. Waye bai da hannu a cikinmu? Kowa yana da shi, amma shi hannunsa na musamman ne, suna da tsawo, sai ya ce masa ma'abota hannaye guda biyu, har sunansa ya ɓata kawai zuliyadain aka sani. Duka wannan yana daga cikin raha, ya zama mutum Allah masa wata halitta, kana ganinsa daga ka gani za ka ya tafiya da kasan mota, kana ganinsa ka ce kai kadai gayya, ai raha ne. Akwai wanda in ka gansu kai gasar ko in ana ba da kuɗi kada a duku za ka biya karku da ku, ko ba haka ba ne? Wasu idan ka ga yadda Allah ta'ala ya kyautata halittarsu da ƙarfin jikin, wani ka gan shi ko na wasa ba za ka yi da ku yi kokowa ba, ko na wasa ba a yi, yawa in za a biya ka da adugu, sai ka ce za ka biya a zauna lafiya, ya fi sauki. So da haka sai ce shi baya faɗan abu sai gaskiya, shi yasa a wajen raha kada a yi ƙarya. A iya dai juya magana a ɗanyo ta da barbaru, amma sai ya zama raha aka, amma ba an yi wani abu ne don a yaba. Ya ga Sayyidina Ali radiyallahu anhu kwanci a kan ƙasa, ya ce ya aba turab, ya kai baban ƙasa tashi. Duka wannan menene raha yake da sahabbai,
wani lokaci sai ka boye sunan sai ka jefa wa mutum raha da wani abu.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد ناقة فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة فقال وهل تلد الإبل إلا النوق. حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد أبو العبادي دغ خالد بن عبد الله دغ حميد دغ أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا للي ونمتن استحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ممن ظن الله يدور شيء أكن دبا زي تفيا واتوك من يعني من أباشي أبن هوا فقال سيبن ظن الله يتشي إني حاملك على ولد الناقة برا سامون أنت أقواك هاو كي كاكو كامت أنت أقواي هاو. Fakala zai ce ya rasul Allah babu Allah dan taguwa kuma mutun gani kaya guda kuma a samu da a dora ni a kai ba zai yi ba. Sai manzo Allah ya ce yace ma asna'u bi waladin naka, yace manzo Allah me zan yi da kuma dan taguwa, ina so na yi tafiya kuma aban babban abu sai a ce dan taguwa. Fakala sai yace wa hal talidul ibla illa an-nawq, shin da ban akwai taguwa a duniya da ba aihuwanta akai ba, ba ya ce ga wani ba? Yanzu ka samu anan wanda yafi kowa furfura, ai asali dan wani ne. Yadda kake zaune ba kake ganin ka ba ka da furfura, kana da baba da mama da kakanu, to ko suna raye ko su rasu shi ma haka ne, aihuwansa akai akwai babansa, kuma shi ba da ya ce baba haka ake yi, baba asoyo mana bazar kwaila, a'a baba asoyo mana mai aduwa, ba shi ne abin da ba? Duk yadda ka ga mutum da furfura a wajen wani da ne, kuma yanzu ko baban baira zai ga sai ya koma gefe na sannu baffa daga cha, to daga ina kake ka, to ka iso lafiya ko? To to alkiyaye dai, sai ga ana masa fada da kasan kai ake maka. So shi yasa duk inda ka ga shekarun wani kake ganin sa a zaka ce kaka, to in yaje gaban wasu kuma da ne ko suna raye ko sun rasu. To shi yasa manzo Allah sai ya ce to a ka dan taguwa, sai ya ce manzo Allah ne zan yi tafiya ina neman babba, ya ce so ai na ce da akwai wata taguwar da ba ta ba ya bace da mu ai kowanne aikuwa aka yi, so duk girman ta da ban haihuwar ta aka yi. So shi ya dauki dadin wai ana nufin dan karabi, annabi kuma ya ce a'a ina nufin dan aikuwar ta aka yi. Ai so duk girman wanda ka gani yau ya baka sha'awa kaga ya manyanta ya tsufa, to fa akwai lokacin da tsumman goyo yake kuma da ne, kuma har yanzu iyayensa ko so da su zai ce baba na ya ce, mutum zai shekara 100 a baya zai ce baban mu yace, mama ta tace, a'a kaka ta tace, sai ka taba makin kakarsa ke kuma kakar ta sace ta fada, kuma shi a wurin su da ne. In ana irga ƴaƴansu a nan duniya da alahira sai a ce dan wane ne, jikan wane ne, jikan jikan wane ne. To kaga manzo Allah ai wasa yi masa, annabi aban daguwa zan yi tafiya, to ku ka dan taguwa ku samu wani daku kawo, annabi me zan yi da daku mu ci, to akwai taguwar da ba ai wanda akai bane, to kaga ai raha ne, mafhum? Tayyib. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت أن أنس بن مالك أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي وإذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه وكان صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فهتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال من هذا أرسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا الأبد؟ فقال يا رسول الله إذا والله لا يجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال أنت عند الله غال. Wannan hadithi saboda tsawonsa sai mu tafi tare da fassararsa a cikin talkhis Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah a shafin 204, ya ce hadithi dai ingantacce. Wannan hadithi daga Ishaq bin Mansur daga Abdul Razzaq yace Ma'mar bin Rashid ya ba mu labari daga Thabit al-Bannan daga Anas bin Malik radiyallahu anhu
anna rajulan min ahli albadiya, wani mutum daga cikin maabota kauye, wato wani ba kauye shine ahli albadiya, mutumin da yazo daga karkara, shi mutumin karkara zama da shi akwai dadi kuma akwai ilimi, na daga cikin zama da mutanen karkara shine akwai wauta amma ba sa munafurci sosai, akwai karancin munafurci sai dai oro-oro zai gaya maka. Kuma shi mutumin karkara, mu yanzu mutanen birni wannan son yin tambaya sai ce kada ya tambayar ajin sai zube, shi mutumin kauye bai dame shi ba, kai ka san ajin duk wani abu shi zai tambaya. Ke sa sahabbai suka ce muna sha'awar mutanen kauye su zo majalisun manzon Allah, in suka zo muna karuwa, saboda abinda baka iya tambaya shi ba kauye zai bude shi a fili, kowa ya fahimta, kowa zai fahimta, ba wani boye-boye, to haka mutumin kauye yake. Ke sa an kana da ƴan uwa mutanen kauye karka watsar da su, akwai alkhairi tare da su, suma suna da zumunci mutanen kauye, suna da halin kara, suna da jarinta, ba su da kasala da mutuwar zuciya, yawwa haka suke a tsaye, suke kuma suke rayuwa a haka. Zumunci mutumin kauye sai taso ta kilomita 80 da kafa ya kawo ziyara, kuma zai kawo ziyara ya kawo guzuri, ya dan kawo tsaraba ya kawo, ya ajiye muku, ku kuje gani ku rera shi a wurin sa babban abu ya kawo, kuma kai in ka masa wannan ba zai rena ba. Mafhum? Tayyib. Don haka mutumin kauye ne, ka nasmuhu zahir, sunansa zahir, wato zahirun kenan ko. Wa kana yuhudi ila nabi hadiyatan min albadiya, sau da dama yakan turo annabi kyauta daga kauye, haka kawai za a zo da annabi sai ce ku kai mar kyautan kaza, in zai zo sai dan ka tsaraba, haka mutanen kauye suke, za ta taso ta zo tsaraba gidanku, ko ya zo sai a kawo tsuntsiya da lalle da goruba da aduwa, kada a rena, ba abin rena bane, zumunci ne shi, wannan yana nuna kauna ne, interpretation na abin da ke zuciya ne. Kai idan zaka je kai ma sai ka musu kamar yadda fiyin halda yake yi. So idan ya kawo annabi kyauta daga kauye, fa yujahhizuhu an-nabiy idza arada an yakhruja, idan zai fita ya koma kauye, annabi kuma shi ma sai mar kyauta ta yan birni. In mutun ya zo daga kauye ya kawo muku tsuntsiya, ya kawo lalle, ya kawo aduwa, aka zo aka zuba, ya aje aka kawo goruba, ayi gode a ce mun gode, abu yayi ga tsuntsiya, kai Allah ya albarka. Karka sha tsuntsiya kuma, ai yanzu wa ma yake da tsuntsiya anan, ba haka ake ba, karba ka mutunta, idan zai koma sai ka masa tsarabar yan birni, ka samu a hada mar sabulu, a samu mai na shafawa mai kyau, a dan samu dan turaren birni a hada, a dan samu dan takalmin birni da kake ka dan bashi, ka je ka samu wani dan juice mai dadi a dan hada, ka samu wani dan carton dai a hada, ya kai kawai ka ga yadda zai ci kasuwa, komai yayi, ba kuma zai koma ka ce a bashi addu'a ba, ba haka yake ba. Shi in ya kawo maka na kauye, yayi maka me kenan, yayi exporting abu, kai kuma sai kai me, yayi exporting sai kai importing, kai kuma haka ake yi, sai ya kai musu da wani abu na daban, sai ya je kauyen sai a ji dadi. In ba mutumin kauye ka maka addu'a ba, ina za ka tsaya bakin hanya ka tsaya addu'a? Babu. Amma in ya kawo sai a dauka a sha, yana da kyau in ya kawo a gaban ka bare, ka dauki addu'a ɗaya ka bude, a Allah ya albarka, addu'a ce eh ka goge ka sa a baki ka sha, zai ji dadi. Na je gidan wallahi ai dadan baffan mu a birni, na kai mar addu'a a gaba na yi sha, ka dauki abin da mutunci ya kai gida, yana da kyau. Dan uwanka, dan uwanka ne a ko ina yake, karka ji wai kai ka zama wani yanzu ka manta da shi, duniya juyi-juyi ne wallahi, sai a mai da kai aliyar ka safi laka, sai ka ji abin da ya rude, sai ka kwammace gara kauyen. Shekaru nawa a kasar nan Allah ta'ala ya jarabta mutane da rashin tsaro ake ta gudu a kauyen, in ka ga yanzu ka ce kuka wallahi kun huta ba abin da ya dame ku, saboda birnin ya gagar mutane, ba haka ake yi ba? Nawa suka gudu suka burbura nan, mutum da gidansa da AC da komai upstairs, gidan ma an yi numfashi na amsa, amma wallahi ta'ala ba iya shiga gidan, wani shekarar uku bai je garin su ba, ai wuri aka samu, wani birni wani kauye, duk duniya ta daure maka gindi, ranar ta juya ba wani maganan kauye, duk asalin ba yan kauyen bane, waye asalin su ba dan kauyen ba dama, duk birnin da ba kauye bane. Wai kana suka ce wai wai gari ba Kano ba dajin Allah, wai duk gari ne ba Kano bane dajin Allah. Mu kuma mun ga Qur'ani an kira ummul qura gaba dayanta. Kano birni ne a arewa, birni ne sosai. Wai Kano kana wanda ba ko da me kazo an fi ka, Kano birni ne a arewa, muna ji da Kano akwai adadi mai yawa, akwai 'yan kasuwa, akwai abu wanda yafi kowa arziki a zahiri na dukiya na kudi a Afirka dan Kano ne, duk waɗannan ni'imomi ne, amma ba iya fin kowa da komai da komai. Zaka iya fin wani mutum da abu 100 amma sai fi ka da guda daya. Gari ba Kano ba dajin Allah, dajin Allah Makka da Madina ba dajin Allah bane, burane ne. kuma da lafazin Qur'ani la in raja'na ila al-madinati, kuma ai Kaduna ma ai garin gwamna ne, sammako ai akwai gwambawa ai diban fari ko da me ba a kwana da ku ba a tashi da ku, eh gwambawa diban fari ba a kwana da ku ba, aka ce gwambe doma lahirar yan bashi a shekaru 50-70 duk wanda ya ci bashi yayi katutu ya rasai da zai buya a garin su yayi zafi sai ya koma Gombe, sai je Gombe su karbe shi su bashi jari su bashi a aura masa a bashi ɗakin kwana, shine ya zama lahirar ɗan bashi, duk wanda ya ci bashi sai ya gudu can ya buya. Nawa suka bar Kano suka koma Gombe? Gabannin ka je Gombe ka bibo ci sai ka samu masa sai ka kwasa, ko ba mu san da wannan ba, in aka samu masa a Bauchi ba ta fi ta Kano ba? A da in ka yi tilawan Qur'ani a arewa, idan ka yi tilawan Qur'ani sai a ce hadda ba ta zauna ba sai ka je ina, sai ka je Gabar, ina ake nufi Gabar? Borno ake nufi, sai ka je can tukunna tilawa ta zauna. Kano kanawan dabo. Aminiya kana ai hakuri ai na yaba ku ai go ai an yabo amin. Fa qala an-nabiyyu, annabi sai yace inna zahiran badiyatuna, shi fa zahir mutumin kauyen mu ne, wani halu hadiruhu mu kuma yan birnin sa, shi wakilin mu a kauye mu wakilan sa a birni, wa kana yushibbuhu, wa kana sallallahu alaihi wasallam yushibbuhu, annabi yana son sa, wa kana rajulan damiman, amma mutun ne mai mummunar halitta. In an ce damim shine munin halitta, in an ce zamim aka yi dugo akan dalun, zamim shine mai munanan dabi'u. Damim munin halitta, zamim munin halaye, wannan sifat ne khalqiya, wannan sifat khuluqiya. So shi damim mummunar halitta ba a zargin mutum akai, don babu wanda aka nemi shawarin sa gabanin a halicce shi, so haka ba ka zargin mutum akan abun da bai da impute akan sa, amma ana zargin mutum mai mummunan ɗabi'u saboda wannan yana da halin da zai gyara. Amma halittar mu babu wanda Allah ya nemi shawarin sa ya za a yi shi, yadda nake haka Allah ya ga dama yayi ni, yadda kake haka Allah ya ga dama yayi ka, yadda yake haka Allah ya ga dama yayi shi, to ba aibata mutum akan halitta, musamman ko idan yayi imani da Allah, musamman in yayi imani da Allah. Fatahu nabi yawman, sai manzo Allah zo masa wata rana, wa huwa yabi'u mata'ahu, yana saida kayan sa a kasuwa, fahata danahu min khalfihi wa huwa la yubsir, sai manzo Allah ya zai kama hannayen sa ta baya haka, shine fahata danahu, sai ka mutun yana tsaye a baya bai sani ba, sai ka zo ka sa hannayen ka karkashin hammatar sa, sai ka makale shi haka, sai manzo Allah ya makale shi ta baya, wa huwa la yubsir, baya gani. Fa qala man hadha, sai ce waye wannan ya rike ni, waye ne ya rike ni, arsilni, sake ni, sake ni. Faltafata, sai ya juya da kyar, fa'arafa nabiyya, sai ya gane manzon Allah. Faja'ala, maimakon a sake shi sai ya fasa, sai kasance la ya'lu ma alsaka zaharahu bisadin nabiy hatta arafahu, hina arafahu, maimakon a sake shi sai kuma yana tamannuwa da cikin manzon Allah da kanta, sai yana mannuwa da shi da ya gane annabi, bai sake ce a sake shi ba. Kaga wannan shine raha na aiki, ba na bai magana ba, to shi yasa a raha hada hannu ana yi, kana tsaye direban ka kawai na jiran ka sai ka zo ka makale shi ta baya, wane ne wannan, wane ne wannan, wane ne wannan, sai ka ce zan mai da kai kauye ne, a Allahji yi hakuri Allahji, to haka ake yi. Zai ji dadi shi wannan, wannan is an ana recognition ka bashi, ka mutunta shi, zai je ko ina sai ya fada oga na rike ni fa ta baya ban sani ba, shi wannan ka masa komai a rayuwa. Faja'ala nabiyyu yaqulu, sai manzo Allah ya ce mai yashari hadal abda, wa zai sai wannan bawa, wane ne zai sai wannan bawa din, kaga sai annabi yana kiran sa matsayin bawa, amma bawan wa yake nufi? Bawan Allah. Shi yasa ai akwai wasa da ake yanzu ba laifi bane, mutanen Hadeja suna wasa da mutanen Katsina, suna yi da mutanen Azare, mutanen nufawa suna yi da mutanen Katsina misali, Fulani suna yi da bare-bare. In ba Fulani ya gaba bare-bare sai ce kai zo bawana, in ba bare-bare ya gaba Fulani sai ce kai zo menene? Eh, bawana. Ai, ana yana da kyau. Ko da ina da fiya sai na ga sultan sarkin musulmi hafizahullahu ta'ala, Allah ya kara masa imani da lafiya, sai ya turo min wani hoto. Ina ji ana ta ga hoto yana yawo ji a social media, wasu mutane bakake kirin ko su hudu ne da fararen kaya, bakake kirin, wai zai ga cewa hoton kadore gabanin su fara auren Fulani, sai ya turo min da zo ina zaune sultan yana dariya saboda na san hikimarsa. Sai ta tura wa Fulani, yana tura kanure ko mitin muka je na jama'atul nasul islam, inda ya zauna da shi da shehun Borno, to sai kun gaji, sai cikin ku ya yi ciwo. So duka wasa ne, ai ba wani abu ne. Shi in shehun Borno ya samu sultan sai ce to shugaba ne amma bawan mu ne yanzu, to haka ake yi. So duka wadannan addini ba laifi ba ne. Ka ce zo bawa, zo bawa, kaga kana nufin wa bawan Allah, bawan Allah. Amin. Faqala ya rasulullah, sai ya ce ya manzon Allah, idan wallahi la tajiduni kasidan, sai ya ce manzon Allah, ai in dai za a sayar da ni a bawa, wallahi manzon Allah din wallahi ba mai saya, ba mai saya. Kasidan shine wato kasidan shine abin da kake kasa ba mai bukata. Ka je kasuwar musulmai ka kai mushan akuya, wa zai saya? Ya ce shi manzala ce wa zai sai bawan, zai ce ai ba mai saya, wa zai saye ni? Ke sa Anas ya ce yana da mummunar halitta. To shi Annabi bai tsokane halittar ba, sai ce to in ka kai kasuwa ba zai saye wannan. Faqala Annabi, sai manzon Allah ya ce lakin inda Allahi lasta bi kasidin, amma a wurin Allah fa kai ba abun yarwa ba ne, a wurin Allah kai mai tsada ne. Aw qala, ko yace anta inda Allahi khalid, a wurin Allah kai mai tsada ne, wato kana da very expensive a wurin Allah. Wannan yake bayyana mana muhimmin abu a wurin Allah ta'ala shine me? Shine imani. Shi yake da muhimmanci. Ga hadisin Muslim ko hadisi 456 da manzo yake cewa inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ashe ba surar jiki Allah yake duba ba? Ga aya ma cikin suratul hujurat aya ta 13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. حدثنا عبد الله بن حميد قال حدثنا مصعب بن المقدار قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز. قال فبكت فولت تبكي. فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وأن يظهر أشكن تلخيصنا الشيخ محمد ناصر شافعي الريد أشرين دفق وصيح حديثين إنغان تتشيخ دقى عبد الله بن حميد دقى مصعب بن مقداد قال حدثنا مبارك بن فضالة دقى الحسن قال يتي أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم wata tsohuwa ta zo wajen Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi, dattijuwar arziki. Faqala, tace ya rasulullah, ya manzon Allah, ud'ullah, a roƙa min Allah ay yudkhilani aljannata, a roƙa min Allah Annabi Allah ya sa ni aljanna. Shi tace addu'a. In ka gamu da mutumin da kake ga waliyi ne Allah yana karban addu'arsa, sai ka ce amana addu'a Allah ya ba mu aljanna. Duk ribar duniya in ba shiga aljanna ba, an yi asara, kuma an shiga nawa? An shiga uku. Na'am. Faqala, sai yace ya umma fulani, ya mamarwa ne, haba ya mamarwa ne, innal jannata la yadkhuluha ajuzun, ai tsofi ba za shiga aljanna, tsofi da aljanna wai ai tsofi ba za shiga. Qala fa wallat tabki, sai ta juya tana kuka, Annabi ya ce ba za ta shiga aljanna ba, tana kuka. Faqala, sai yace akhbiruha, ku ba ta labari, ba fara ce ba ta shiga aljanna ba, cewa ne tsofi ba sa shiga. إنها لا تدخلها وهي عجوز. أبن دا نكي نفي بذات شغاء الجنة آيات دا تكي أصوفن نمبا. إذن تصوفة موكا دي إذن دا شغاء الجنة سي أنكار جارة لتتا أميد إتلا فييا سمقلي ليرب دروا سي أكيت الجنة. Naga matasa ai wani da ya wani murmushi tunda ake shama, ina ganin sa ban taba ga murmushin yanzu ba. wai na ce sun bule ni abin abin shi ne shi ne annabi yace ba na ce ba za ta shiga ba cewa nan tsofi ba sa shiga yace inna allaha ta'ala yaqulu allah yana cewa inna ansha'na hunna insha'a lalle mu muka kyautata halittan su kyautatawa muka kirkire halittan su kirkira wato in za a shiga aljanna duk yadda muke nan ba haka za mu shiga ba in akwai inda mutun ya moka dai za a tayar sai an yi panel beating din mutun yayi zanzar in akwai hakora da suka karkace ko suka kariye sai an gyara in akwai wani ido da yake da matsala sai an gyara ba haka ake shiga yadda mutun yake a karkace ba duk wannan mokadan ba haka za mu je mu shiga ba fa sai an gyara mutun da ya tashi ganin shi zanzan ba duniya da Allah ya sa mu to shine inna ansha'na hunna insha'a lalle mu muka gyara halittar su gyarawa muka yi insha'in halittar insha'i Allah yace faj'alna hunna abukara sai muka sanya su ƴan mata gabanin su shiga aljanna wannan shi suratul waqi'a ta 35 zuwa ta 6 zuwa ta 7 shine abukara duka zamu mai da halittar su ƴan mata shi tsohuwa mai shekara 150 za ta koma budurwa ne gabanin ta shiga aljanna budurwa yar shekara nawa kuna da abun dariya yar shekara nawa akwai hadisin da ya kawo shekarun da za a maida mutane su shiga aljanna akwai hadisin da ya kawo waye san hadisin waye san shi annabi ya ce yadkhulu ahlul jannati aljannata jurdan murdan mukahhalin abna 33 sana annabi ya ce ƴan aljanna za su shiga aljanna suna jurdan shine dukkan wuraren da gashi yake tsira a lungunan jiki babu gashi shine jurdan mafhum murdan kuma shine me gemu maza babu gemu in za a shiga aljanna duk wannan gemun da kuke gani anan ba duniya ne in za a shiga aljanna Allah ya sa mu a ciki za mu tashi da hadar ne kawai sai kaman gashin aihuwa ne a wurin dattijo za ka gashi da kulfura nan ne shiga aljanna babu wannan gashin annabi ya ce mukahhalin za ka ga idansu da kwalli saboda kwalli ado ne za a tashe su ƴan shekara 33 idan muka duba cikin sahihul jami hadisi na 7728 Sheikh Muhammad Nasir Mullah da malamai jiya suka ce maza da mata suna shiga a ƴan shekara 33 ne shekara nawa saboda nasin bai bamance ba shekara 33 har mata 33 ne shekara 33 mace ba ta tsufa ba mu ne a yanzu muka dauka amma ka je ka samu larabawa shine asalin cikan halittar mace shine asali 33 years haka namiji cikan halittarsa 33 years ne haka hadisin ya kira kaga inda akwai wani shekarun da yake nuna cikan halitta gabanin wannan to ai da hadisin ya ce a wannan shekarun za a shigar da su so mafiya yawa mu abin da ke faruwa ba sai har da ku an yi auren yarinya tana 16 years miji baya kula da ita tazo aihuwa taje ta yi nakudan kwana uku tana fama halittar ta canja tana nakuda tana ta aihu tana jego ba abinci ba abin sha ba a kula da lafiyarta tana kai sati sai ga duk ta rugurguje wallahi laifin mu ne mazan ba laifin su bane in mace ana kula da ita za ta kai 33 years in 40 har ta gama aihuwa a wannan shekarun sakai da Allah ba za ka ce ta kai shekarun ba duka abu ne na kula ta ba maza yawanci ba cika wannan ba mafiya yawa daga ta aihu daya ya aure ta 18 years ta aihu tana 19 years ta gara dai tana 21 years ta gara to sai ba ta nunwa zai karu kara auren ba laifi bane amma kar mu takura manufar kara aure kullum wai zuwa ga bukatar namiji ga mace wallahi mun yi zalunci wa aure aure fa is all about mawaddatan wa rahma litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahama, waɗannan fa su ne manyan abubuwa na aure. Na farko a samu nutsuwa, mace ko ba komai, kana da mace a gida kana da nutsuwa, kuma ko ba kunta ka je ba a fargaban saukan bako mai iyali. Amma in kai bako gauro baka san shi ba, za ka riga kokonto don a cikin dare uku dare sai fita. Amma mai iyali yawanci mai yin laifi ba ya tafiya da iyalansa. Duk inda ka ga mutum da iyali ko a airport ne a kasashen Turai, daga an ganka da matarka duk tsawon gemun ka na dangala na sutura ka ba wanda zai damu da kai, ai an ganshi da iyali sai ga abin da sauki. Amma a ganka kai kadai kada da biya jidab jidab kaman jakin sayarwa, kuma a ga dogon gemu to sai kai ka wani daki na bincike, saboda alamar suna ga kai mai laifi ne a wurinsu. Amma kai siffar da kai addini ne, amma shi bai dame shi ba. So manufar aure is not all about wai alaka ta kwanciya miji da mata, ba nan ne kadai ba, wannan na daga ci, amma muhimmin abu ne taskuru ilaiha. Na biyu mawadda, kauna. Ita ai a rayuwa ka samu ko aboki ne kake kauna sai ke kauna, ai nasara ce. To bare wannan gida dai kuke. Wa rahama da tausayi, ka samu wacce idan kuna da kana damuwa tana cikin damuwa, in kana farin ciki tana ciki, in ka samu matsala tana cikin matsala, ita ce fa rayuwar. Amma yau sai aka takura dukkan ma'anan aure zuwa ga kadai mu'amala ta kwanciya, sai zama duk tunanin mutane ya koma wurin. Wallahi wannan kuskure ne. Mu'amala ta kwanciya na ciki muhimmin abu ne, amma kar mu bashi priority ya zama wai shine kawai manufar aure. In aka rasa wannan, in aka shine manufar aure, daga aran sai ka to an yi sallama aure. Kuma daga mace ba ta biya wa namiji bukata, ko da babu laifin da sai sallame ta, saboda mai, saboda an takura tunanin auren akan wannan, wanda yake sa ga an saki mace karanta 60, miji ya yake kara 45 da mace, suna da jikoki, ƴaƴansu ma sun shekara 10 a gidan miji, amma auren yana lalacewa, kuma har yanzu yana sha'awan ya sallame ta ya nemo budurwa. Haba Allah ya ji kan Haruna Uji ya ce in an girma a san an girma, don Allah a rinka tunani, a rinka tunani. Shari'a ba ta hana wanda ya manyanta ya auri budurwa ba, amma abinda nake kayo bayanta shine reduction na ma'anan aure to sexual desire, shi nake magana a kai. Ana kuskure. It's all about peace of mind, that tranquility, that mawadda, that rahama. Shine abinda Qur'ani ya ta emphasize. Ka duba duk inda Allah yake magana aure, nake ta magana akan kwanciya kadan ne, yana nuna wani relationship ne, establishing an ideal family. Iya nuna maka wani institution ake so kai establishing. It's an institution. Zaman aure institution ne, yadda jami'a take ji, to family kamar jami'a ake so ya zama. A gidanka a samu haddacin Qur'ani, a samu medical doctor, a samu gogaggen engineer, a samu wani masanin hadisi, kaga gidanka kome yana bulbula a cikinsa. Tona shi ne daraja. Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya. Allah ya ce kuma oruban, su maza da matan oruban masoya juna ne, a turaba, sannan kuma sa'o'in juna. Wannan cikin hujjar cewa shekarun sukan zama dade, shine oruban atraba, masoya juna kuma sako'in juna. Wannan shine a cikin aljanna kenan. Kuma an je babu cefa ne, ba a cefa ne, ba a biyan kudin makaranta, sannan ba a biyan kudin haya, babu exam na promotion, duwada nan kuma ba a kasuwanci a fadi, duwada nan babu. Shi kuma yaro za a gargaje masa akwai balambalan a aljanna, akwai mobile phone, akwai remote control, akwai biri, to shi wannan zai gane ni'imar aljanna. In ka ce yaro ba a cefa aljanna, ba zai fahimci dadin aljanna ba. Ka ce akwai doki a aljanna, akwai biri a aljanna, akwai kalla-kalla a aljanna, duk wadannan, akwai mobile phone za a baka duka, to yana so ya yi ta game, to duk wadannan za ka ce akwai, sai ya ji dadin aljanna. Amma kana maganan cefa ne baya fahimta, don anan din ma baya yi. Kai ne cefa nan ya shafa, yau mishi bai shafe shi ba. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai Allah ya kai mu amin insha Allah. Ran da aka rashi da azumi kada a manta, za a ci gaba da tafsiri. Kuma yadda na faɗa, waɗanda suke shirin su ɗauki nauyin tafsiri su yi airing a gidan radio ko television a jihohi, yana da kyau su gabatar da kansu ga waɗanda suke recording a nan, ko kuma su shirya da waɗanda suke da shi a garinsu a gaida da rika tura musu cassette. Allah ta'ala ya sa a mizanin ayyuka na kwarai. Yana da kyau mu rika yin wannan, mu da muke karantarwa duk tare da Allah ya bamu dama, mu ma muna dauka a wurin da ya dace. Shi aikin alkhairi za ka yawaita yi ne baka san wanne zakai Allah ya karba ba muna ka kame ne a cikin haske har Allah ta'ala ya samu rabauta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam sai Allah ya kai mu bayan azumi idan muna da nisan kwana ko